ana ci gaba da zaman zulumi a unguwar Shagaru Quarters dake nan Kano kwanaki biyu bayan da wasu mutane suka hallaka wata mata har cikin gidanta na aure. Hukumomin gidan yarin Kuje sun sallami tsohon gwamnan jihar Taraba da takwaransa na jihar Filato da kotu ta daure su bisa zargin cin hanci da rashawa. Su kuwa ma'aikatan hukumar KEDCO a nan Kano sun bayyana aniyar su ta tafiya yajin aikin sai baba ta gani matukar dai mahukuntan kamfanin ba su kula da batun haƙoƙinsu ba.
San kahe min ita banna nan sai ranje sai aka kashe su aka rufe ta a daki.
Mijin nata bai dau matakin komai ba a gaban ya aka yi yace ta fito. Hi ne yatta ta kwabe kunhinta ta biyo ta a gaban yatta aka yi kisan.
Iyalan wata baiwar Allah a ƙauyen Kwanar Dimawa da ke nan Kano sun nemi da mahukunta da su tabbata an bi musu haƙƙin jinin ƴarsu da suka ce kanin mijinta ne ya hallaka ta babu gaira babu dalili. Za ku ji rahoton yadda wani DJ ya samu wajen zama a gidan dan Kande bayan da aka sha party har da tikar rawa. A dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar kira wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Shirin na wannan rana dai zai faro ne daga birnin tarayya Abuja inda a Litinin din nan ne dai hukumomin gidan yarin Kuje dake birnin na Abuja suka sallami tsohon gwamnan jihar Taraba Joli Inyami da takwaransa na jihar Filato Joshua Dariye daga gidan yarin Dungurungum tun bayan afuwar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi musu akan zarge-zargen cin hanci da rashawa har ma dai an tsunduma kotu. Tun bayan faruwar lamarin dai yan Najeriya sun yi ta koke-koke da kuma gunaguni har da yan maganganu cewar dai abin dai yayi wani bambarkwai wai namiji da suna Hajara yadda waɗanda suka shugabanci mutane aka kuma zarge su da laƙume kuɗin jama'a. To amma dai da mamaki sai gashi a ƙarshe an sallame su har ma dai da yaba musu cewa ai yayin da suka yi mulki sun yi namijin kokari. Wata babbar kota Abuja ce dai ta yanke wa tsohon gwamnan jihar na Taraba Joli Inyami hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan kaso bayan da same shi da laifin yin sama da fadi da kuɗin talakawa da yawansu ya kai naira miliyan 250. Kazalika shi ma Joshua Dariye laifin almundana abinda aka tuhume shi da shi ya maninka na Joli Inyama sau hudu wato da naira biliyan 1 da miliyan 16 a shekarar 2018 inda a watan Yunin shekarar dai wata kotun tarayya a birnin na Abuja shi ma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 14 wato da yabi dan uwan shi bayan samunsa da laifukan da suka shafi zamba almundana da kuma almubazzaranci da kuɗin talakawan jihar ta Filato. To sai dai afuwar da shugaba Buhari ya musu ta janyo cece kuce a inda wasu ke ganin cewa ya zuwa yanzu dai akwai alamomin tambaya a aniyar shugaban da tun da farko ya shigo gwamnati da ita na yaƙi da cin hanci da rashawa. Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai zaman kansa a nan Kano ya bayyana cewa duk da yake dai a dokance kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya baiwa shugaban ƙasa waccan dama to amma dai idan ka kalli abin a hankalce an faɗi ba nauyi.
Shi yaƙi da cin hanci da rashawa musamman wanda ake yi a kan mutane manya kamar tsofaffin gwamnoni abu ne mai haɗarin ga su jami'an da suke bi su bincike domin su gano cewa gashi an yi laifi kuma har su zo a bi matakai na shari'a tun daga farko har a samu hukunci a ce gwamnatin da ta hau kan doron mulki a kan yaƙi da rashawa da cin hanci kuma a ce ta ake samu da yin irin wannan abu zai kashewa su jami'ai gwiwa sannan kuma zai lalata ko kuma zai zama ya maida abin yaƙin da ake yi a ita wannan ƙasa kamar wani abu ma na wasa. Baki ne tunda ba ma wannan gwamnatin ba ce ta fara shari'a ayin kakula ni wanda aka jima ana yin shi kuma aka yanke musu hukuncin da ba su wani zama a gidan yarin na zuwa gani ba aka zo aka ce an yafe musu sannan kuma zai kara karfafawa wanda suke ganin cewa za su iya cin kudin al'umma su kwanta a kai zai karfafa musu gwiwa sannan kuma a dokance ba laifi ba ne ban ga kalle shi amma akwai abu da kiransa ya kamata wannan abin bai dace da moral obligation na wannan gwamnati ba sannan kuma ka iya cewa abin kunya ne wannan abin da ya faru kasancewar mutane da an same su cikin al'umma kuma kudin nan ba dawo su suke ba.
Abubakar Ibrahim gwamnati ikon Allah shi kuwa na da ra'ayin cewa tunda dai an zo wannan gaba da ake yafe wa ɗaurarru da kuma suka kasa danna arwarsu akan dukiyar jama'a to kamata yayi waɗanda aka ɗaure da laifin ɗaukan fiya wuta ko kuma kaza su ma a buɗe gidan yari su fita.
An yafe wa Joni Inyami da Joshua Dare laifin da suka yi an yafe musu kuɗin al'umma da suka ji dabuliyoyi to Najeriya ta koma tafka-tafka babu wani abu da za a iya gani wallahi a gwamnatin nan an gama ta har ƙarshenta wannan abin da aka yi ba karamin kuskure bane a ce mutane su saci biliyoyin kuɗi ga hukumar EFCC miliyan nawa ta lalata wajen binciken gano inda mutanen nan suka yi. Aka gama aiki na banza, aka gama kuma shugaban kasa bayan an tabbatar sun sata kotu ta same su da laifi an daure su. Sannan kuma shugaban kasa ya ce ya yafe, to ni kiran da zan yi gwamnoni su fito su ma duk wayannan talakawa barayin akuyoyi, barayin waya, barayin waya duk a yafe musu. Domin wannan kurkukun da shugaban kasa ya zo ya mana a nan Kano ba ta da wani amfani. Me aka kata? An kata ne dan kawai a sa talakawa a ciki. Talaka shi kadai ne zai ci sarka, yanzu akan akuya ma sai ka shafe shekara biya kurkuku. Amma ga wanda ya dauki akuya miliyan dubu kudinta na al'umma, kun kudin yana gunsa, ba ma fa karba kudin akai ba babban abin takeici. Sannan a ce wai an yafe masa. Talaka ya ta kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma hakikanin gaskiya tafka-tafkar da ake a Najeriya ta huce tunanin din mai tunani. Babu wani tunanin gyara, wallahi ba za ta gyaru ba a wannan yanayi.
Abubakar, gwamnati ikon Allah. Bari mu dawo jahar Katsina, unguwar Shola, daura da babbar kwalejin lafiya dake birnin na Katsina, jami'an nan ta Umar Musa na asibitin koyarwa, yadda wasu ƴan bindiga suka sace wani ango da amaryarsa a daidai lokacin da ake ci gaba da shagalin biki. Wasu ne ga nau da suka nema a sakaye sunan su sun shaida cewa ƴan bindigar da suka zo a babura sama da guda 100 da misalin karfe 1 na rana sun fara harbi sama ne, kana daga baya suka kuma kutsa da dauko angon da amaryarsa suka kuma yi gaba da su. Yace abin dai da takeici, domin kuwa duk yanda ka kaunaci angon da amaryarsa da kuma son ka tseratar da su babu yadda zaka yi, face dai kana fatan tafiya lahira. Domin kuwa ƴan bindigar sun ta harbi sama ne, domin dai razana duk wanda watakila ya iya yunkurin dai tseratar da su. Har zuwa yanzu dai rundunar ƴan sandan jihar ta Katsina bata ce komai akan al'amarin ba na yunkurin tseratar da wannan ango ko kuma wani abu makamancin haka. To Allah dai ya kyauta ango da amarya, Allah ya tsananta rabo. Mai sauraro, kada dai a shafa a dakace mu. Madalla, barkanmu da dawowa. Da wannan kuma bari mu je ga batun nan da aka dade ana maida yawo akai ne yadda aka wayi gari tun a kwanakin baya. Mai sauraro, aka kwarmata yadda miliyoyin kudade suka yi batun dabo daga asusun hukumar kotunan shari'ar musulunci dake nan Kano. Kudin da daga bisani aka shelanta cewa na marayu ne. An dai sha kwarbai mai yawan gaske akan wannan aika-aika da bayanai suka ce har da wasu alkalai da ake zargi sun lashe waɗannan kuɗaɗe, ciki kuwa har da wata mata da ke da alaka da ɓangaren kuɗi na ma'aikatar da kuma wasu ‘yan ƙananun ma'aikata da suke duba lagare ta. Wanda al'ummar Kano da masu bibiyar yadda rayuwa ke tafiya, har ma dai da tarin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, da cewa an fa shafa lokaci har yanzu shiru ba su ji bayanan komai daga ita waccan hukuma ba. Wataƙila dai ko dai ana neman yin hannu yasan na gida ne akan waɗanda ake ginsu da yin kwanciyar magirbi a kan waɗancan kuɗaɗe. Daga bisani dai an rawaito cewar na yadda wannan lamari ya faru, an miƙa shi ga hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, domin dai kwakulo hakikanin abin da ya faru, har ma dai da waɗanda ke da hannu dumu-dumu a ciki. Wanda makonni uku da suka gabata, mai sauraro, sai da hukumar ta ayyana cewa sun samu bayanin farko daga ita hukumar ta DSS cewa daraktan kuɗi na hukumar Alhaji Sabi Ado Zango, sakamakon binciken na hukumar ta DSS, ya wanke shi sarai da sabulu cewa bai ci ko ƙarfan fana a cikin waɗancan kuɗaɗe ba. Kuma kasancewar tuna aka dakatar da shi, binciken da kuma shawarar hukumar da ke kula da ma'aikatan kotunan ta yi umarnin da a maida shi bakin aikinsa kai tsaye. Hakan kuma aka yi kamar yadda dai muka jero maka tun a wancan lokaci. Batun waɗancan kuɗaɗe na ma'aikatan wanda suka sha shagalinsu da kuɗin marayun gami da sayen gidaje da canja motoci, duk dai da sunan albarkar ofis. Wata majiya ta tsegunta wa shirin ƙwaryar ƙira cewa kafin ma a miƙa ragamar binciken ga ita hukumar ta DSS, sai da aka kai ruwa rana tsakanin wasu manya a hukumar. Wasu na da ra'ayin cewa a bar lamarin a cikin gida za su iya yin bincike gami da warware al'amarin ba sai na waje sun ji ba. A inda wasu kuma ke cewar ina ai tunda har lamarin ya fasu duniya ta ji da kuma gujewa zargi, har ma dai da dora laifin akan wanda bai ji ba bai gani ba, a dai miƙa hukumar ta DSS lamarin binciken. Domin ko dai su ne ake da yakinin cewa za su gudanar da aikin binciken akan kuma kowane ne kuma komai girmansa a hukumar, tare da bada bayanai na hakika ba tare da an yi irin lamarin nan mai kama da hannu ya sanna gida ba. Kan wannan batu dai mun tuntuɓi mai magana da yawun kotunan ɗaukaka ƙarar nan Kano, Muzammil Ado Fage, inda ya ce zuwa yanzu dai kamar alƙawarin da suka yi a baya ba su da niyyar rufewa ko kuma rufawa kowa a sikai hasali ma, bincike dai na hannun hukumar DSS, kuma sakamakon duk da aka ba su ba za su yi jinkiri ba wajen shelanta wa duniya.
ba wani abu da zamu koyi duk wani abu da ya faru za a fito da shi sannan babu wani magana da take wai ana so ayi wasu alfarma ko arfa wasu asiri kuma kamancin haka tunda maganar nan ta fito kuma kowa ya santa kuma kowa ya ji ta kuma abinda mutane ba sa yi mana adalci akan wannan al'amari shine ba fa iyaka ma'aikatan shari'a bane a wannan abu a wannan abun akwai ma'aikatan pension akwai ma'aikatan banki amma gaba daya abun an dauke dungurgun an dora shi akan ma'aikatan shari'a wanda ba daidai bane yin haka mu daga bangaren mu babu wani abu da zai kauce ko za a ganshi a ce wai an rufa wani asiri ko wani abu abinda bincike ya tabbatar na gaskiya shi za a tabbatar wa da kowa duk wanda yayi abin da ya kamata babu yanda za a canja ko a yi wani abu ko kamar yanda mutane suke zargi kuma wannan zargi ne na mutane wani ma ba shi da ruwa ba da tsaki a cikin wannan abun amma tunda an ce abu ne wanda ya fito kowa ya gani mutane za su yi ta bibiya su ga ina aka kwana kuma ina aka tashi to idan sun yi hakuri za mu yi bayani kamar yanda aka fitar da wata takarda cewa an wanke director duk wanda aka masa hukunci za a fito kuma za a faɗa abin da yake amma babu wani boyo babu wani wanda muke boyewa babu wani wanda muke tunanin wai za a rufa masa asiri kuma kamancin wannan
inda nan ma dai sayan kayan sata ne suka kai wani matashi gidan dan kande bayan da kotun ta gamsu cewa yayi wancan dan hali an dai rawaito cewa wancan matashi ya sayi wani babur din a daidaita sahu ne wanda a ƙarshe dai ya zame masa dan zani kamar da yadda wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin Kebe ya rawaito mana
Tun da fara da rundunar ɗin sandan Kano na zargin matashin da aikata laifin sata da kuma sayan kayayyakin sata wanda kuma hakan ya saba sashi na 120 da kuma 198 da kuma wani matashi mai suna Nafi'u wanda yanzu aka rundunar ɗin sandan Kano ke neman shi ruwa a Jallo kana kuma sun hada kai ne wajen yin awan gaba da wani babur mai kafa uku wato a daidaita sahu wanda ko ba dan sanda mai gabatar da kara wato detective Aliyu Abidin ya ga makaranta masa kunshin tumatuman da ake masa ne daga bisani mai shara mallan Nura Yusuf Ahmad ya juya ga matashin ko shin ya amince da zarge-zargen da ake masa nan take yake bayyana kotun cewar tabbasi wancan baburin an dauke shi amma ko bai san cewar sato shi za a yi ba kawai dai ya raka Nafi'u zuwa wancan gurin abin nan ne dai mai kama da kaddara ta riga fata daga bisani shi Nafi'u ya janye jikinsa wato dai ya diddika ya tsere daga wannan gurin daga bisani ko kuma jami'an tsaro suka yi ram da Yusuf bisa zargin sar'awan gaba da baburin wanda ko bayan jin kowane bangare ne mai shara mallan Nura Yusuf Ahmad ya umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su yi awan gaba da matashin har zuwa ranar 13 ga watan gobe domin dai daurawa daga inda ka tsaya Har wayau dai da kotun shari'ar musulunci da ke zamanta unguwar PRP, karkashin jagorancin mai shari'a mallan Nura Yusuf Ahmad, a yau ne aka gurfanar da wani matashi mai suna Hussein Ibrahim, dan kimanin shekaru 30 a duniya, a bisa zargin zamba da kuma cin amana, wanda kuma hakan ya saba sashi na 203 da kuma sashi na 206 na Penal Code. Tun da fari da wata mata mai suna Hajiya Aishatu Rabilu ta yi ƙara wannan matashin daga bisani rahotanni ke nuni da cewar ai baburin na sata ne. Wanda ko bayan da dan sanda mai gabatar da kara wato detective Aliyu Abidin ya ga makaranta masa kunshin tumatuman da ake masa daga bisani mai shara mallan Nura Yusuf Ahmad ya juya ga wanda ake zargin ko shin ya amince da zarge-zargen da ake masa inda yake bayyana kotun cewar tabbas an sai wancan baburin amma shi ma tun da fari bai san na sata bane ba domin kuwa yanzu haka a shirye yake biya bangaren masu kara kudaden da suka biya tun da fari wanda kuma hakan a cewar sa ba komai bane face tsautsayi ya afka masa domin kuwa da ya san na sata ne ba ma zai sai wancan baburin ba wanda ko bayan jin kowane bangare ne bishara mallan Nura Yusuf Ahmad ya umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su yi awan gaba da matashin har zuwa ranar 13 ga watan gobe domin dai daurawa daga inda ka tsaya da ma dai fara sauraron shedin bangaren masu kara wanda ko bayan fitowa mu da kotu ke da wuya filin shirin ƙwarya kira ya samu tattauna da guda daga cikin masu karar wato dai Yakubu Rabilu ga kuma karin hasken da yi mana
sai kawo mana mashin aka yi ciniki muka duba muka sayi mashin 700,000 muka dauki kuɗi muka bashi 400,000 sannan daga bayan kwana biyu ya zo ya karbi 200,000 sai ya zo ya karbi cikon kuɗi dama 700,000 muka ya kawo mana takarda da dama muna aiki da mashin ranar da sati zai cika dama mun cika mai kuɗin sa kwana 6 kenan an diba an gama cika mai zuma ta dawo sai aka ce mashin ba na gaskiya bane ana zargin sa da sata ne
to Allah kyauta kuma da mun yan magana na cewa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka
a gaida Iro me komai dozu Daga kotun DPRB kuma bari mu koma gidan Murtala nan ma da rukunin kotunan inda kotu mai lamba hudu dake zamanta a gidan na Murtala kotun mai shari'a Rakiya Lami ta yanke wani matashi mai suna Nura Iliyasu hukuncin watanni 12 a gidan Dan Kande wato dai shekara guda tim ko kuma zabin taron naira 50,000 an dai gurbanar da matashin da Nura Iliyasu wanda aka tabbatar da cewa DJ ne da tuhumar cin amana zamba cikin aminci da kuma boye wata budurwa laifukan da kotun ta shaida cewa ya saba sashi na 272 212 da kuma 322 na kundin manyan laifuka da hukuncensu tunda fara dai ana tuhumar sa ne da laifin dauke wata budurwa daga gidansu har tsawon kwanaki uku ya kuma sanya fiddausin ɗebo masa kuɗin mahaifiyarta har naira 500 to sai dai a lokacin da aka karanta wa DJ tuhuman da ake yi masa ya bayyana cewa shi fa ba ba kamar yadda ake zargin sa ba domin kuwa ba shi yaje inda wannan yarinya take ba ita ce da kanta tazo inda yake kuma gidan yayansa batun kuɗi kuma da ake yi ita ce ta ɗebo da kanta ba shi ne yasa ta ba ya kuma musanta laifin cin amana da zamba cikin aminci da ake zargin ya aikata daga bisani dai kotun ta yanke masa hukuncin watanni 12 wato dai shekara guda a gidan Dan Kande ko kuma taron naira 50,000 a laifin cuta har ma dai lauyan wanda aka yi ƙara ke cewa
tuhuma ce guda uku a jere ta abduction ta farko criminal breach of trust ta biyu sannan cheating na uku to ya amsa na uku kuma kotu ta masa hukunci ya musa na ɗaya ya musa na biyu saboda haka kotu ta masa hukunci akan na uku ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na wata 12 ko kuma ya biya tara ta naira 50,000 kuma ta bada cewa a ajiye shi a gidan yari
daga nan dai kotun ta sanya ranar 19 ga watan gobe idan Allah ya kai mu wanda a ranar ne za a dawo kotun domin ci gaba da sauraron karin tuhuma biyu da ake yi wa shi DJ watakila idan har ya iya biyan taron naira 50,000 din ya tafi gida kafin waccan rana har yanzu dai muna wannan kotu inda anan ma dai kotun ta ci gaba da sauraron karar gandiroban nan mai suna Adamu Mukutar wanda ake zargi da laifin harbe wani fursuna a gidan ajiya da gyaran hali na Goron Dutse wanda ya sanadiyar mutuwarsa tun a zaman da ya gabata ne dai kotun ta karanta masa tuhuman da ake yi masa tuhumar da gandiroba Adamu ya musanta a zaman yau dai lauyan gwamnati Barisa Muhammad Nazir ya bayyana kotun cewa har yanzu dai basu gama tattara shawarwarin su ba adan hakan ne ma yake roƙon kotun da ta basu wata ranar wanda kafin zuwa lokacin ne dai za su kawo kotun matsayar da suka samu akan batun shawarwarin da suke nema daga bangaren ba da shawarwari na ma'aikatar shari'a kazalika kuma domin ci gaba da sauraron karar masu iya magana dama dai kan ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya mu kuma leka unguwar Shagara Kotas dake yankin karamar hukumar Kumbotso inda mai sauraro idan dai har zaka iya tunawa mun ka maka labarin yadda wata mata ta rasa ranta a cikin gidanta na aure wasu ba ta garsan halaka ta matar dai mai suna Hajiya Lami Ali dake sana'ar saida abinci a cikin gidan nata da kuma aka fi sanin ta da Indian daji ta rasa ranta ne a waccan rana ta Asabar biyo bayan caccaka mata wuka da ake zargin wasu matasa sun yi waɗansu ga naudai sun shaida a filin ƙwaryar kira cewa a safiyar Asabar din da lamarin zai faru ne waɗancan makasa suka shigo gidan ita margayyar wanda a lokacin ne ma har da bada kuɗi a siyo musu burodi da madara da nufin dai ta hada musu ruwan shayi domin dai a lokacin safiya ce kuma ƙarshen mako abinda da mamaki bayan da dan aiken ya dawo tun daga soro ya dinga jiyo kakarin margayyar wanda anan ne ma dai ɗaya daga cikin waɗancan makasa ya fito a guje da niyyar tserewa Hajiya Asma'u Muhammad ƴar uwa ce ta jini ga margayyar da na same ta a cikin dimuwa tana ta zubda ƙwalla ta bayyana cewa har yanzu dai lamarin ji take yi tamkar a mafarki a nasa bangaren kakakin rundunar yan sanda ta jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana cewar ba shakka sun samu kiran gaggawa daga wacin unguwa ta Shagara Kotas wanda kuma zuwan suke da wuya suka tadda wannan kacaba
daga binciken farko an kama wani matashi mai suna Umar Lawal dan kimanin shekaru 18 wanda da bakinsa ya tabbatar da cewa da shi aka je wannan gida aka yi wannan aika-aika haka zalika ya ce akwai dan gidan kanwar matar mai suna Hassan shi ya ja su suka je wannan gida suka yi sallama da ita sannan aka yi mata wannan raunuka da tunanin cewa dama tana sana'a za su samu kuɗi yanzu haka dai an dawo da wannan korafi babban sashen binciken manyan laifuka dake Banfai bangaren kisan kai wanda an dukufa domin gudanar da bincike duk wanda aka samu da laifi a wannan zargi na kisan kai za a gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci
to a yayin da wannan matashi ya shiga hannu na gangwari jiyan lemo ɗan mata gabas nan ma dai gawar wani yaro aka tsinto akan soro daga badayansa bai wuce shekaru uku a duniya ba wani makwabcin gidan da lamarin ya faru ya shaidawa filin ƙwariyar kira cewa a jiya lahadi dai hankali ya kai kan wani buhu dake kan soro a wannan gida bayan da shi wancan matashi da ake zargin akwai alamun ɗaya-ɗayan ƙwayoyin a rungumi zaki ya jefa da kansa da kuma lokacin wata yar karamar kanwar su ke fallasa yadda ta ganshi ya jefa wancan buhu kan soro alamarin da dai a ƙarshe bayan an titsiye shi aka hau kan soron gami da sauko da wancan buhu sai ko gagawar wannan yaro a ciki
to da farko sunana Anas Muhammad daga Ngwari Jellemu
na'am
to abin da ya faru ranar Asabar akwai wani yaro saurayi sai wani yaro ya shigo gidan su kasancewa gidan ba kowa yaro dan shekara 3 saboda haka ya kama yaron ya shage mai wuya sai da ji baya numfashi ya samu buhu ya jefa shi a ciki ya daure ya kuma jefa kan saman kwano to da sai aka samu akashin yarinyar kanwar shi wanda yayi abu kenan ta kawo kai gidan ta ga lokacin da ya jefa wannan abun sama saboda haka da babar ta dawo take gaya mata cewa shi wannan yayin nata ya jefa wani abu a sama da tunanin cewa ko wani abu ne ya daukar wa mahaifiyar ta su ya jefa a sama saboda haka da uwar ta dawo ta gaya mata tace to da safa za ta bincika gari ya waye aka sa yayan yaron ya hau saman kwanan dan ya dauko abin da aka jefa saman kuma sai aka ga ashe yaro ne
a cikin buhu
eh kwarai da gaske
ya sunan shi wannan matashi da wannan aika haka
Ali ake ce mana sima Alin Kutuku
Alin Kutuku
eh na'am
to misali yana da wata larura ne misali da za ta tilasa masa yin hakan koko
za iya cewa hakan tunda kasancewar yana shaye-shaye abin da ya shafi kwaya da sauransu wanda ya sa yakan yi wani abu haka kamar mara hankali to ba mamaki ko wannan abin da kila ya lijin din shi yayi aikata daga nan dai sai aka je aka sanar da su ita hukumar yan sanda da take a kusa da nan wato Batrawa da Bishin suka zo suka tafi da shi shi kuma yaro aka je aka danyi aune da sauransu aka kawo aka yi mai sutura a jiya da safe an kai yaron an binne shi wanda ya rasu shi kuma yana hannun hukuma a yanzu
Har wa yau nan ma dai kakakin na ƴan sanda na jihar Kano ya bayyana cewa wannan matashi dai tuni ma dai aka mika shi asibitin kula da masu tabin hankali domin dai fara tabbatar da cewa shin a hayyacin sa yake ko kuma dai yayi gamu ne to fatan dai ubangiji ya kare mu da bala'in ban ji ba ban gani ba
mu muna nan gida da asuba mun yi sallah asuba sai aka ce yarinyar nan ta rasu sai aka ce da muran ma ta rasu da aka ce da muran ma ta rasu ya ce an wace ni a gona kan wace eh da Allah ya aka ce Allah ya mata rufa nan sai aka kira na sai muka tafi gurin jana'ida muka je kofar gidan nan mu tada kowa ba sai shi mijin ne yake tsaye kai kawo babu ɗan unguwa ba makauta to Allah ya alamu shine ne sai kai Umaru menene ne ya fa yanzu an tafi gurin jana'ida nan ne ko ba a tafi ba yace ai nan makabarta a gabar take nace to an tafi yace a'a ai ku ake jira ku nace mu ake jira mu zo nace kai Umaru akwai dalili me dalilin mutuwa yarinya nan ne sai faye da kuka Isha da ni kanan sa ne ya kai ta. Nace a ko ka kai ta kai. Nace ko ka kai ta kai. Nace ya zaka ce kanan ka ne kai ta. Nace ko ka kai ta kai. Nace to lalle wannan abu ba za a ta wajena idawa. Akwai yara ƴaƴana ita ne kai Alhaji Samun da kai da Aminu da Siraja yace ku hau babur ku tafi gidan mai unguwa ku gaya masa ku je ku gaya daga shi
wani dan uwa na jini kenan ga margayi yaran ma yake roƙon mahukunta da su kawo musu dauki abinda yace kisan gangan da ganganci da aka yi wa ƴar uwar tasu a ɗakin mijinta Rahotanni dai sun bayyana cewa margayi yaran ma dake da ƴaƴa biyar ringis ta gamu da ajalinta ne a lokacin da wani lamari da ake zargin sabani ne ya faru tsakaninta da kanin mijinta ya biyo ta har cikin gidanta na aure gami kuma rikiranta wanda anan dai a gaban mijin nata kamar yadda mahaifiyarta ta yi zargi suka yi mata abin da suka yi mata wanda a ƙarshe dai har rai halinsa
ne sai ƴar taje matar Alhaji Miko uwa Ramma kuma matar Umaru san kahe min ita ban nana sai ranje sai aka kashe su aka ta daki
wannan gari
akwai dimawa thank you Umaru shine mijinta
to me fara
ba abin ne ba mu sani ba muna nan gida ba azo an gaya mana ba isa eh dan uwansa ne kanansa ne tare kuma da yaran sa guda biyu su suka fara dukan tulaman da rana suka da kai yaran sa samari da saurayi da matasa ka mai dauki matakin komai ba ina tsaye akai wannan duka kuma wannan kisa ma ina tsaye akai abin da nake kira shi dan Allah dan annabi aiwa Allah aiwa annabi a fitan mana da haƙin mu saboda ya kahe min yarin ya ji ya faɗa da yaya biyar saboda kai sanya nake so a fitan mana da haƙin mu ya ji kinsu
zamu dora a shirin mu na gaba idan Allah ya yarda kuma fatan dai Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe Afiya Haruna da kuma Khadija Ahmad Ismail Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar ki mana fatan saduwar alkhairi.